and Côte d'Ivoire. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Sarfilo Hashin Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Lahadi 28 ga watan Maris. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Sarfilo da kanin labarai.
Hafsoshin tsaron kasashe 12 ciki har da Amurka sun fitar da wata sanarwa jiya Asabar da ke Allah wadai da amfani da ƙarfi kan masu zanga-zanga a Myanmar. Wasu da ake zargin ƴan ta'adda ne sun kai hari ga fararen hulan da suka tsere ciki har da ma'aikatan kasashen waje a cigaba da fada da ake a arewacin Mozambique. An dakatar da shafin Facebook na shugaban kasar Venezuela Nicolas Maduro a cewar mai magana da yawon katafaren kamfanin sada zumunta.
To kai ne labaran kenan. Bayan kashi na farko na labaran duniya, za a ji halin da ƴan gudun hijira ke ciki a arewa maso gabashin Najeriya. Sannan bayan kashi na biyu na labaran duniyar, za a ji cewa majalisar dattawan Najeriya ta amince da dokar kafa hukuma ko gidauniyar kula da bangaren noma. Idan mun kada gane kuma, za a ji cewa jam'iyyar CPP na kira ga shugaba Nana Akufo-Addo da ya dau mataki kan wani yunkuri da canza tarihin kasar. Kamar kowace ranar Lahadi, yau ma muna tafa da shirin matasa a duniyar gizo. Amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga labaran duniya. Hafsoshin tsaron kasashe 12 ciki har da Amurka sun fitar da wata sanarwa jiya Asabar da ke Allah wadai da amfani da ƙarfi kan masu zanga-zanga a Myanmar. Sanarwar ta ce kwararrun sojoji suna bin ka'idojin ƙasa da ƙasa wajen kare mutanen da suke yi wa aiki ba azabtar da su ba. Sanarwar ta ci gaba da cewa muna kira ga sojojin Myanmar da su dakatar da tashin hankalin su kuma dawo da zaman lafiya kan tashin hankalin da suka haifar. Sanarwar ta haɗin gwiwa an fitar da ita ne bayan tashin hankalin da ya faru a jiya Asabar, wanda hafsoshin tsaro daga Australia da Britania da Canada da Denmark da Germany da Greece da Italia da Japan da Netherlands da kuma Korea ta Arewa da New Zealand suka saka wa hannu. Sama da mutane 100 aka kashe a jiya Asabar, yayin da sojojin da ke mulki a Myanmar suke ci gaba da afkawa masu zanga-zanga. Wasu da ake zargin ƴan ta'adda ne sun kai hari ga fararen hulan da suka tsere ciki har da ma'aikatan kasashen waje a cigaba da fada da ake a arewacin Mozambique a wani gari da ke kusa da wani guri da ake aikin iskar gas, a cewar majiyar tsaro da ta diplomasiya. Akalla an kashe mutum ɗaya an kuma raunata wasu da dama a jiya Juma'a, a cewar wasu majiyoyi guda uku. Jiya Asabar, kamfanin makamashi na Total ya ce ya dakatar da aikin da yake yi a wani yanki na Palma, wani waje da yake aikin iskar gas da ya kai dala biliyan 60. Babu ma'aikatan aikin gas ɗin da ya ji rauni a cikin wannan harin. Harin da aka kai Palma ya fara ne 'yan awoyi bayan da Total ya sanar ranar Laraba cewa zai dawo da aikinsa, biyo bayan dakatar da aikin da aka yi a watan Janairu saboda tsaro. Kusan mutane 200 ne ke fakewa a otel ɗin Palma a lokacin da aka kai harin, a cewar wasu jami'an diplomasiya uku.
An jima kaɗan, Sarfilo zai sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya, inda 'yan gudun hijira musamman ma a arewa maso gabashin ƙasar ke cigaba da fama da matsaloli. Haruna Dauda, gare ka.
ya zaka ɗaruruwan ƴan gudun hijira da ke tsugunne a wasan sauni da ke cikin garin Maiduguri suka so makokawa game da karancin abinci da suka ce suna fuskanta sakamakon rage adadin abincin da ake basu duk wata. Gudunan ƴan gudun hijira dai sun koka cewa a baya dai akan basu buhuhunan abinci da cewa ba ishan su yake a wancan lokacin ba, amma dan dama dama ne. Amma yanzu an raba abincin gida uku wanda akan basu kashi daya, wanda suka ce hakan ba isan su yake yi ba, kuma har ma sun jawo hankalin gwamnatin tarayya da ta dubi koken nasu da cewa halin yanzu ba noma suke yi ba kuma ba sa kasuwancin komi. Allah sun dogara ne akan wannan dan tallafi da ake musu da su da iyalansu. Wannan lamari dai ya sa wasu daga cikin shugabannin ƴan gudun hijiran ne ka kokar barin su ga gwamnatin tarayyan kamar haka.
Sunana Ibrahim Salihu, ni ne camp chairman na Goza IDPs wanda muke nan cikin wannan sansani. Sai a gaskiya an rage abinci sosai. Don da farko da suka fara bayarwa to every individual za a bashi 8.4 kg abinci kaman kashi 6 a cikin 50 kg abincin mutum daya na wata. So muka yi kuka muka ce to wannan abincin ba zai ishi mutane ba.
Kuma amma da suna ba ku mai dan dama wanda zai ishe ku.
Household daya wato mutum 6 ana ba su 50 kg. Yanzu last month wannan 30 kg ne aka bayar.
To da masu wa suke ba ku abincin?
Eh mu federal government ne take ba mu abinci wato nema kenan. Gwamnati ta yi iya kokarinta amma kuma mu mun sani wannan din ba ta fi karfin gwamnatin kasan mu ba. Kira da zan yi da gwamnati ta tausaya. Babu mutumin da za a dauki abincin nan a matsayin 30 kg a baku ku mutum 6 ku rayu akan wannan abun a ciki. Saboda haka mu ma ƴan adam ne, ko mun sunci kanmu a wannan waje mun yarda Allah ne ya jarrabe mu da wannan abun, amma gwamnati ta duba kuma ta tausaya.
Sunana Buba Sale wanda aka san shi da China, ke ina IDP camp a Bakasi. Ina roƙon gwamnatin tarayya da yake ita ce tana riƙe da ƴan IDPs musamman hukumar NEMA take karkashin federal government da su duba wannan lamari su taimaka wa ƴan IDP. A gaskiya muna wahala tunda ba noma mun ayya mu yi ba, inda kaman muna da daman tafiya yin noma to dama tuntuni ma lokacin da baya wannan insurgency ba, ai kowa yana zama a gida shi yake ciyar da kanshi.
Na dai tuntubi jami'in hukumar samar da agajin gaggawa na NEMA wato Navy Captain Mustafa Abdullahi wanda kuma ka daura hannu ya raba wannan abinci kamar abin da ke cewa
ana bada shinkafa da masara, ana bada tukun sake
haka.
To amma yanzu sai gwamnati zo saboda peace be the land gwamnati ta face the issue of scarcity of funds
haka.
That's one. Two, abincin da ma babu shi amma contractors zai su supply har yanzu da nake maka magana sun mu dan kullo kana ba su kawo abincin nan ba.
Eh, daga cikin shugabannin Malam Ibrahim ya sake kira gwamnatin jihar Borno ya sake wayar lamarin ƴan gudun hijira musamman ma wanda ke zuku da gidajen ƴan uwansu.
Akwai ƴan gudun hijira wanda suna nan a host community, wasu ƴan uwa suna dan tallafa musu. Don mun ce gaba daya zamu dawo mu zauna a camp din, har yanzu akwai wahala.
Halin yanzu dai gwamnatin jihar Borno ta tsara mai da ƴan gudun hijira zuwa garuruwan nasu na asali. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gaida Haruna, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sannan kuma ana iya sauraren shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da Instagram. Gasar filu da ci gaban labaran duniya.
An dakatar da shafin Facebook na shugaban kasar Venezuela, Nicolas Maduro, a cewar mai magana da yawon katafaren kamfanin sada zumunta, saboda shafin nasa yana ɗauke da wasu bayanan ƙarya akan coronavirus. Maduro ya saba wa dokokin Facebook lokacin da ya kafe wani hoton bidiyo ba tare da wani hujja a likitance ba, da yake nuna cewa kabatadir wani abin sha da aka yi shi da ganyayyaki a matsayin magani ne na coronavirus. Mai magana da yawon Facebook ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na Reuters. Ya bayyana abin shan a matsayin wani magani wanda yake iya kashe ƙwayar cutar coronavirus. Mai magana da yawon kamfanin Facebook ya ce, muna bin ƙa'idojin hukumar lafiya ta duniya WHO ne lokacin da ta ce babu wani magani na coronavirus. Kamfanin ya ce ya ɗauki matakai domin dakatar da amfani da shafin Facebook na Maduro saboda ci gaba da kece dokokin kamfanin da yake yi. Yanzu haka an dakatar da shafin har na zuwa kwana 30, a cewar mai magana da yawon kamfanin. Ƙasar China ta sanar da wani takunkumin ramuwar gayya ga wasu Amurkawa biyu da wani ɗan Canada da kuma wani mai kare haƙƙin ɗan adam a jiya Asabar. a mayar da martani kan takunkumin da aka kaka ba wa wasu 'yan kasar ta biyu. Kasar China ta sanar da wani takunkumi na ramuwar gayya akan wasu Amurka biyu da wani dan Canada da kuma wani mai kare haƙƙin dan Adam a jiya Asabar. A mayar da martanin takunkumin da aka kaka ba wa 'yan kasar ta biyu akan abin da suke yi wa 'yan tsirarin kabilun Uyghur. Mambobin kwamitin kare haƙƙin addini Gail Martin da Tony Parkin da kuma ɗan majalisa na Canada Michael Chong an haramta musu shiga ƙasar China, Hong Kong ko Macau a cewar ma'aikatar harkokin wajen China. Chong ya maida martani da kiran wannan takunkumi lambar yabo. Akalla 'yan tsirarin Uyghur miliyan ɗaya da wasu tsirarin musulmai an ware su ne a wani sansani da ke arewa maso yammacin Xinjiang a cewar kungiyoyin kare haƙƙin ɗan Adam waɗanda suka zargi hukumomin China da yin amfani da ƙarfi da tilasta wa su musulman yin aikin ƙarfi.
A gaida Sarfilo Hashin Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Za mu sake nufar Najeriya, inda Majalisar Dattawan Ƙasar ta amince da dokar kafa hukuma ko gidauniya ta kula da ɓangaren noma. Madina Dauda, gare ki.
Hujjojin kafa wannan gidauniya na nuni da cewa za ta taya manoma wajen magance muhimmiyar matsaloli da ke tattare da noma tare da kammala sauyawa daga aikin noma da aka saba yi zuwa noma na zamani wanda zai iya samar da ci gaba da haɓaka tattalin arziki. Da yake gabatar da bayanai akan muhimmancin kafa wannan gidauniyar, shugaban kwamitin kula da harkokin noma a Majalisar Dattawa, Sanata Abdullahi Adamu, ya yi ƙarin haske.
Ba wannan gidauniya ba za su kazanta kamar irin na bankuna na 'yan kasuwa da sai ne da kudin ba. Wannan gidauniya an yi ta ne musamman don inganta noma. Duk abin zai kawo manomi cikas ciki wanda ba ta da shi ba. Muddin wani sai ga ƙa'ida na ba da bashi da noma iri kaza, to wannan gidauniya ba ta keta da wannan doka ba. Da gwamnati ta yi ta, kuɗin kuɗin za su samu kuma daga wurin kusan daga kafofin gwamnati za su sami kuɗaɗen. Shi bankin 'yan kasuwa su ma akwai doka kansu, to amma bin dokan na yana musu ya wuyan kuma ba wai da ba su iya bane ba, wuyan son zuciya ne don su inganta riban su.
Shi kuwa shugaban hukumar haɓaka sha'anin kimiyyar noma Farfesa Abdullahi Mustafa ya yaba da wannan yunkuri, inda ya nemi a gaggauta kafa gidauniyar.
Idan har wannan gidauniya ta fara aiki, mu kanmu za mu shiga cikinta mu inganta aikin mu, which means wannan abu ne da kowa ya kamata ya maraba da shi, abu ne da kowa ya kamata ya murna da shi, abu ne wanda ya kamata a karbe shi da hannu biyu. Waɗanda su kuma za su saka wannan taimako a cikin wannan gidauniya, ni ina kira ma gare su da su yi abin da gaggawa, domin abu ne da zai taimaki ƙasa ya cece ta ya fitar da ita. Kamar yadda na faɗa miki cewa idan da ba a yi hoɓɓasa ba lokacin corona, da ƙasar ta shiga halin yunwa.
Amma ga ƙwararre a kimiyyar zamantakewar ɗan Adam kuma mai fashin baki a al'amuran yau da kullum, Abubakar Umar ya yi suka da kakkausar murya yana mai cewa
akwai hukumar NALDA, akwai hukumar NISAL, bankin NISAL, duk suna nan. To menene maimakon a yi haka, gwanda a tattara su gaba ɗaya a ƙara mu guda ɗaya ƙarfi, ya fi dai amfani. Idan kuma ba haka ba, to in ka ga dama akasarin lokuta an ƙirƙiro al'amura irin wannan, a'a akan ƙirƙiro ne waɗansu ne don su azurta kansu su ƙara sama da faɗi, bai wuce duk a haka ba.
Za a aika da dokar Majalisar Wakilai don yin sulhu, sannan a miƙa shi ga shugaban ƙasa domin ya amince da ita. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Madina, yanzu kuma bari mu ƙetara Ghana, inda jam'iyyar CPP ta yi kira ga shugaba Nana Akufo-Addo da ya gaggauta rushe hukumar tantance darussan karatu ta ƙasa saboda kasa hana amfani da wani littafi wanda aka buga shi da niyyar canza tarihin ƙasar da kuma tayar da zaune tsaye. Daga Ghana, ga Ridwan Abbas da cikakken rahoton.
Jam'iyyar CPP ta ce ta damu ainin game da yadda lamari ya sauya, cewa wannan littafi da NACC ta siffata da littafin da ba amince ba da shi. An nuna cewa ya kasance a kasuwa cikin watanni shida da suka wuce. Jam'iyyar ta ce yana da takaici cewar hukumar ta kasa daukan wani mataki wurin janye abu irin wannan. Haka kuma jam'iyyar ta ce littafin ya saka ta cikin wani mummunar matsayi da yake an so buga wannan littafin zai yi wuya a koma ga gaskiya. Jam'iyyar ta CPP ta ce yana daban takaici cewar a baya-bayan wasu mutane sun soma wasu yunkure-yunkuren yiwa tarihin gane kafar ungulu. Sakataren jam'iyyar Nana Iyawu Jantuwa ya ce yana da bakan tarai cewar an canza musu ranaku na tarihi don haka kenan an nakasar da muhimmancin su.
Has been changed and is relevant.
Yana da bakan tarai cewa an canza wasu muhimman ranaku a tarihin siyasar mu, kuma muhimmancin su sun raunana. Alal misali, yana da takaici rana mai muhimmanci kamar ranar independence an fidda ita, aka jefar da ita ta amfani da dokar karfi na ranakun hutu wadda ke na kasa da tarihin Ghana tare da wulakanta nasarorin jam'iyyar Convention People's Party. Ya aka yi yau aka ranar da ke jagorar haɗin kai da shirye-shiryen ƙasar Afirka ranar 25 ga watan Mayu da ake bukinta a matsayin ranar haɗin kan Afirka daga kalandar bukukuwan muhimman ranakun ƙasa. Nana Yau Jantuwa ya ƙara da cewar jam'iyyar CPP na kira ga shugaban ƙasa Nana Addo Dankwa Akufo-Addo wanda bai ce uffam ba a matsayinsa shugaba ko kuma uba na ƙasar da ya rusa hukumar majalisar cikin gaggawa ya kuma kafa sabuwa domin tabbatar wa ɗiyan gane cewar babu hannun gwamnati a cikin buga wannan littafin. Maga kujerar jam'iyyar CPP Nana Frimpong ma ta ce duk abin da ake yi din nan kokari ne na lalata tarihin ƙasar. Wannan wani kokari ne dahir aini na yi wa tarihin ƙasar zagon ƙasa. Yunkuri ne a fili na ganin cewar ubanmu wadda shi ne ya samar da wannan ƙasa ta Musa Jifo Dr. Kwame Nkrumah ba a amince da shi akan haka ba. Sannan ita kuma jam'iyyar CPP a taushe ta kamar yadda ake ta yi shekaru 50 kenan da suka wuce. Duk yunkure-yunkure da aka ta yi na haramta jam'iyyar da tabbatar da cewar duk takardu duk kundaye na jam'iyyar an kona su tare da tabbatar da magoya bayanta ba su yin taro. Shekaru nawa muka ɗauka muka dawo da sunan CPP a takaice dai ba abinda ba a yi ba don na ƙasar da jam'iyyar nan gida da waje. Abinda muke yi yanzu shine bayyana yadda lamurra suke. Ita da jam'iyyar CPP ta ci ba daidai ba ne yadda ake siffata kabilar Ewe a matsayin koma baya. Abinda take gani bai dace ba ko misƙala zarratan. Radwanullah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
To a gaida Ritwan, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashirmu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a kodayaushe ake so, za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Matasa a duniyar gizo ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Shirin da ke duba yadda matasa musamman a wannan zamani ke mu'amala da kafafen yanar gizo. Sunana Shamsiyya Hamza Ibrahim, jagoran shirin. Madalla. To a yau shirin zai maida hankali kan yadda matasa suka raja'a suka kuma maida hankali kan kasuwanci da kuɗin yanar gizo wanda ake kira da cryptocurrency a Turanci. To da farko, me ake nufi da cryptocurrency? Dr. Isa Abdullahi, masanin tattalin arzikin ƙasa a Najeriya, yayi mana ƙarin haske.
Wato shi cryptocurrency tsari ne na hada-hadar kuɗi da ake amfani da shi a gamayya ta na'urori mai kwakwalwa, wato computer network. Wato su waɗannan gamayya na'urori na'urori masu kwakwalwa da sai wanda aka yi musu wato rajista irin na wannan abun aka shigar da su ne masu yawan gaske wanda suke da alaka da kamfanoni da cibiyoyin hada-hadar kuɗi wanda ake iya saya da siyarwa ta amfani da wannan tsari da ake kiran shi cryptocurrency. To kuma cryptocurrency dinnan ya samu karbuwa a duniya da yawa ta inda masana'antu, kamfanoni, cibiyoyin hada-hadan kuɗi da kamfanoni masu zaman kansu da unguwanni da ɗaiɗaikun jama'a suke amfani da su. Shekarar 2019 an samu kimanin akalla dalar Amurka biliyan 146 a duniya ana amfani da wannan cryptocurrency din. Kuma an yi amfani ne da wani tsari na wanda ba zai iya bari a yi jebunsa ba ko a yi amfani da shi kuɗin so biyu kamar yadda ake amfani da ATM card mutum bai isa ya ciri kuɗi so ya wuce iya kuɗin da yake da shi ba.
Shi ma ƙwararre a fannin kimiyyar kwamfuta da yanar gizo Yusufuddin A. Yusuf ya yi ƙari da cewar
a computer science in aka ce crypto ya an same shi ne daga wata kalma ta cryptography. Cryptography kuma wato hanya ce da ake lallaɓe bayani ita security da ake providing my information ta yadda babu wanda zai iya gane abin da yake kunshi a cikin wannan bayani sai wanda ake so ya san wannan bayani. To shine tsari na cryptography. To daga wannan cryptography aka ciro crypto sai aka hada shi da currency, cryptographic currency. Ita kuma currency wato shine kuɗi kenan wanda yake an bashi tsari ta yadda babu wanda zai iya sanin yaya wannan kuɗi yake, yaya aka yi wannan harkar cinikayya da kasuwanci sai mutumin da aka yarda cewa ya gani. To wannan shine tsari na wato yadda aka sami cryptocurrency. Kuɗi ce wanda ba wai za ka ganta a paper ba, a'a ba wai kuɗi ne da muke da shi kamar irin su naira, irin su dala da za ka ganshi a canza ba, a'a shi wannan digital currency ne, ma'ana nambobi ne da iya computer za ka gani, babu wani takardar za a baka, kawai kuɗi ne da yana nan a sararin samaniya wanda da wannan kuɗi za ka iya cinikayya.
Tukar da a sha'afa shirin matasa a duniyar gizo ake saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Duk cewar miliyoyin mutane a fadin duniya na amfani da manhajoji iri daban-daban karkashin cryptocurrency da ke ba su damar yin kasuwanci ta yanar gizo ba tare da daukar ruwan kuɗi ba ko kuma tura kuɗin da suka ajiye a asusun ajiyarsu na banki. Wasu na shakku game da wannan cigaba. Salisu Mustafa ɗaya ne daga cikin masu hada-hada ta wannan hanyar.
Kusan za mu iya cewa wato Bitcoin shine a cryptocurrency na farko da aka samu a duniya wanda ake ce mai Nakamoto Satoshi ɗan kasar Japan. Wasu sai suna cewa ɗan kasar Japan, suna cewa ɗan yankin Asia ne, wanda shi ya fara kirkiran wato wannan cryptocurrency din mai suna Bitcoin. Bitcoin a lokacin da aka fara hada-hada da shi bai fi in ka bada $1 lokacin dala ɗaya tana naira 170 za a baka Bitcoin wajen kwaya 10,012 wanda a yanzu duk guda ɗaya na Bitcoin ya tasar ma wajen naira miliyan 30 na naira. Kuma haka ya ta tashi a hankali saboda normal dama mun sani duk wani abu da a ce mutane suna ƙara demanding to tabbas value daraja ta wannan abu yakan ƙara shi ma hawa. Naka Bitcoin din da kake da shi saboda mutane su siya dole naka shi ma zai dinga ƙara daraja. To kaga kenan wannan za a iya daukan shi a matsayin mene, kasuwanci. Kasi abu cikin karamin kuɗi ya ƙaru ya ƙara daraja ninkin ba ninkin. Sai mutane yawanci tunda dama abu ne bako da ya zo ma duniya wanda da can babu shi, tunda da ba dan shi kanshi Bitcoin din ba ma bara ma a san wani wai kuɗi na internet normal a cryptocurrency ba. Mutane suke da dan tsoro da dan shakkun mu'amala da shi saboda kasancewa shi abu ne da ake cewa turanci ake cewa virtual, ba ganin sa ake ba, baraka iya taba shi ba, baraka iya nuna shi gashi nan ba, baraka iya dauko shi da hannunka ka dauke ka canja mai guri ba, duk ba zai yi ba, kawai nambobi ne sai dai. Amma kuma yana kan manhaja da ake kira da blockchain.
Cikin shirin matasa a duniyar gizo na wannan makon sai a biyo mu don jin me ake nufi da blockchain a kasuwanci da kudaden yanar gizo. Ni Shamsi Hamza Ibrahim da na shirya shirin ke mana fatan alkhairi. Bi salam.
Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai abin a takaice.
Haftoshin tsaron kasashe 12 ciki har da Amurka sun fitar da wata sanarwa jiya Asabar da ke Allah wadai da amfani da ƙarfi kan masu zanga-zanga a Myanmar. Sanarwar ta ce wararrun sojoji suna bin ƙa'idojin ƙasa da ƙasa wajen kare mutanen da suke yi wa aiki, ba azabtar da su ba. Sanarwar ta ci gaba da cewa muna kira ga sojojin Myanmar da su dakatar da tashin hankalin, su kuma dawo da zaman lafiya kan tashin hankalin da suka haifar. Wasu da ake zargin 'yan ta'adda ne sun kai hari ga fararen hulan da suka tsere ciki har da ma'aikatan kasashen waje a ci gaba da fada da ake a arewacin Mozambique a wani gari da ke kusa da wani guri da ake aikin iskar gas, a cewar majiyar tsaro da ta diplomasiya. An dakatar da shafin Facebook na shugaban kasar Venezuela Nicolas Maduro, a cewar mai magana da yawon katafaren kamfanin sada zumunta, saboda shafin nasa yana dauke da wasu bayanan ƙarya akan coronavirus. Maduro ya saba wa dokokin Facebook lokacin da ya kafe wani hoton bidiyo ba tare da wani hujja a likitance ba, da yake nuna cewa kabetadir wani abin sha da aka yi shi da ganyayyaki a matsayin magani ne na coronavirus. Mai magana da yawon Facebook ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na Reuters. Kasar China ta sanar da wani takunkumin ramuwar gayya ga wasu Amurkawa biyu da wani ɗan Canada da kuma wani mai kare haƙƙin ɗan adam a jiya Asabar, a mayar da martani kan takunkumin da aka ƙaƙabawa wasu 'yan ƙasar ta biyu. Kasar China ta sanar da wani takunkumi na ramuwar gayya akan wasu Amurkawa biyu da wani ɗan Canada da kuma wani mai kare haƙƙin ɗan adam a jiya Asabar, a mayar da martanin takunkumin da aka ƙaƙabawa 'yan ƙasar ta biyu akan abin da suke wa 'yan tsirarin ƙabilun Wiga. Masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, amma idan Allah ya kai mu a shirinmu na asubahin gobe za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sahilu Hashim Gumel wanda ya taya ni gabatar da shirin, da Sahilu Leo wanda ya haɗa mana shi, da injiniyanmu na yanzu, ni Ibrahim Kalamasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.